لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد يوشا ترجوتا رمضان نوان شكرات هجرة تجبو لتريه أولو لثلاثين zamu ci gaba da darasinmu na tafsirin alqur'ani mai girma sai dai kamar yadda muka saba za a amsa tambayoyi akwai tambayar farko menene bambanci tsakanin sallar tarawih da tahajjud da qiyamul layl tarawih ma'anarta jam'u tarwiha sallar da ake yin hutu sallar da ake yin hutu saboda al'adar da ya kasance ana yin sallar in an yi raka'a biyu sai a ɗan huta sai a tashi a sake wani raka'a a wata raka'a biyu ita ake ce mata tarwiha sallar da ake hutawa bayan an yi kowace raka'a biyu tahajjud kuma daga hujud shine bacci sallar da aka yi da daddare bayan an kwanta an yi bacci qiyamul layl kuma dukkan sallar da aka yi da daddare tun daga bayan sallar isha har hudowar al-fajr saboda aka kaga tarawih da tahajjud dukkaninsu qiyamul layl sai dai ba kowace qiyamul layl bace take tarawih qiyamul layl in ta kasance a cikin ramadan ta zamanto tarawih musamman in ta zamanto a sifar da ake yin su a yi raka'a biyu a huta a yi raka'a biyu a huta qiyamul layl in ta zamanto tsakar dare ake bayan an kwanta an yi bacci sannan a farka a yi ta zamanto tahajjud qiyamul layl saboda haka akwai umum wa khusus abinda ake cewa al umum wal khusus al mutlaq kowace tahajjud qiyamul layl ce kamar yadda kowace tarawih qiyamul layl ce kuma dukkaninsu suna da asali a cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin babban kuskuren da waɗansu suke cewa wai tahajjud kamar yadda ake yin su a haramaini da kuma yanzu a masallatanmu yanda ake yi a zo tsakar dare a yi sallar tahajjud wai bid'a ce wai a ce wannan bid'a ce abinda ya tabbata daga fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam a ce masa bid'a saboda yanzu addini ya zamanto kowa wanda ya ga dama sai ya magana a kan addini ba shi da gata kowa wanda yake da hujja da marar hujja da ko mai hujja ko marar hujja ko malami ko jahili kowa sai ya magana a kan addini saboda addini ba shi da gata ake cawayin tahajjud bid'a ne annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya sunnata yanda ake wannan sallar da daddare ya fara yin ta a farkon dare ya sake yin ta a tsakiyar dare a na uku da ya tashi yin ta sai ya yi ta ya tsawaita kamar yadda Abu Dharr yace har sai da sahur ya kusan kubce mana saboda yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsawaita ta yi ta a ƙarshen dare har sai da sahur ya kusan kubce mana saboda haka don a cikin goman ƙarshe mutane sun raya ƙarshen daren da sallar tarawih da sallar da kira ta tahajjud saboda mutane za su yi bacci a farkon daren sannan su tashi a ƙarshen daren ya dace da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ne bid'a a cikin sa amma saboda mutane yanzu suna sai su bugi kirji su magana akan addini suna yin rabtanwa da kan cewar duk abin da mutum ya faɗa sai Allah ya tsiye shi a gabansa don ya faɗi hujjarsa ta yaya za a yi aikin da ya samu asali daga fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam a kusan tashi da cewa bid'a ne subhanaka hadha buhtanun azim wani ya ce wanda ya ji kamar an kiran sallah ya sha ruwa bayan ya sha ruwa sai aka gaya masa akwai sauran lokaci sai ya koma sai ya kama bakinsa to zai rama azuminsa to ai tunda ya ji kamar an kiran sallah ne kuma aka gaya masa kan cewa akwai sauran lokaci saboda haka ya tabbata da yaƙini a gare shi cewa yayin da ya ci abincin lokacin alfijir bai fito ba babu komai a kansa azuminsa yana nan wannan ya ce yaya matsayin saukar alkur'ani da ake yi kuma a yanka don neman wata bukata mutum ya nemi buyan bukata da saukar alkur'ani yana da asali tunda ya inganta daga fi'ilin sahabbai ya inganta daga filin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suna cewa akwai addu'a mustajaba yayin kowace sauka ta alqur'ani mai girma akwai sauka akwai addu'a mustajaba saboda haka mutum ya tawassuli da karatun alqur'ani domin ya samu wannan albarkar addu'a mustajaba din wannan yana da asali yin yanka kuwa shi ma wata ibada ce ta daban wanda mutum zai iya neman biyan bukata da ita domin sadaka ce sadaka tana samun mutum yana samun biyan bukata da sadaka to amma idan saboda wani itikadi ne cewa saukar lakanin ba zai tabbata ba sai da yankan to wannan bid'a ne watakila za a bashi a ce lakani ne shi lakanin ba zai ci ba sai an zubar da jini in ba ya masa yanka ba to duk wannan ba shi da asali bid'a ne a ce wai mutum zai hau idan mutum aka yi sauka alqur'ani ba a yankan ba mutum zai haukace wannan ba shi da asali a cikin addini alqur'ani rahama ne sai za a yi alqur'ani ya zamanto kuma shi ne sanadiyar hauka ya zamanto azaba alqur'ani bai zamanto azaba ba sai dai in kai ne ka mai da shi azaba saboda haka kawai abin nan mutum bai kamata ya yi wannan ba saboda kada ya karfafa irin wannan itikadi ya yi saukar daban sannan kuma in ya samu hali ko yaushe ya samu hali ya yi sadakar domin neman biyan bukatarsa wannan duk abu ne wanda yake da asali na cewa mutum ya nemi biyan bukatarsa da tawassuli da ayyuka na gari yana daga cikin ayyuka na gari sadaka sadaka wanda yake ɗaya daga cikin yanayin ta ɗin shine mutum ya yanka saboda neman saboda kusanci da Allah domin yanka ibada ne kul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin mutum ya yi nusuk ya yanka domin ya yi sadaka yana daga cikin ayyukan ibada wanda zai iya tawassuli da shi domin biyan bukata amma ba wai don saboda sanadiyar saukar ba sannan wajen saukar ta zamanto sauka ce wanda yake mutum zai yi mutum shi ya saukar ya addu'a ba wanda zai dauki haya ya biya alba cewa duk izifi ga abin da za a biya in yayi wannan wannan ya ba su ladan wahalar da suka sha amma babu lada a cikin wannan karatun alqur'ani domin karatun alqur'ani da aka yi shi a biya mutum ladansa a nan duniya shi karatun alqur'ani ibada ne baya tabbatuwa sai ibada saboda haka idan aka biya wani abu na ladan duniya da shi an fitar da shi daga babinka na ibada wannan yace dan Allah ina son a yi min bayani da daren lailatul qadri da kuma ranar da aka haifi fiyayyen halitta wanne ne yafi wani daren lailatul qadri shine ake bayani akan shine aka bayyana falalarsa Allah yace lailatul qadri khairun min alf shahr daren da aka haifi fiyayyen halitta ko saboda hikimar Allah sai ya sa ma bai ma sanya mu mun san shi ba domin an yi sabani a wani dare ne aka haifi annabi sallallahu alaihi wasallam daren takwas darajiyul awwal wanda shine mafi yawan malamai tsira suka tafi ko kwadaran 12 ga rabi'ul awwal ko kwadaran 10 ga rabi'ul awwal kaga saboda haka ne ma aka samu sabani amma daren da falalarsa ta bayyana shine daren lailatul qadr shine ibada a cikin sa tafi ibada shekara 1000 da nassan alqur'ani na ai babu yakini a cewa mauludi sai dai abin da yake mashhuri ya shahara dai an ce 12 ga wata ne amma ba ma shi ne mafi yawan malaman tsira kamar yadda ibnu hajar ya faɗa a cikin fatul bari mafi yawan malaman tsira sun tafi akan cewa ran 8 ga wata ne aka haifa annabi sallallahu alaihi wasallam ba 12 ga wata ba mafi yawan malaman tsira sai dai wanda ya fi shahara a wajen mutane a baya shine 12 ga watan rabiul awwal saboda haka da tunda ma babu ittifaqi akan sa kaga shi kansa yana ɗaya daga cikin saboda ba abu ne wanda yake musulmi sun rataya wani aiki na ibada na musamman da shi ba shi yasa ma ba su kiyaye shi ba yanda ya kamata a kiyaye shi kamar yadda aka kiyaye daren lailatul qadr da cewa zai yana cikin goman ƙarshe na watan ramadan cikin dararen mara ya ce wannan mutum ne yana yin azumi yana son ya masa bayani mutum ne yana yin azumi sai ɗaya cikin waɗannan ya same shi ya zubar da mani ta hanyar tunani ko kallo ko ya yi jima'i amma da ba da gangan ba azuminsa ya kare ko kuma yana nan azuminsa ya kare ko kuma yana nan sai za a iya ce ya yi jima'i ba da gangan ba wanda ya zubar mani da mani ta hanyar tunani ko kallo azuminsa ya kare wajen wajibcin kafara shine ake sabani الصحيح بذي كفارة بذي رام أزمي ديني كوي باب كفارة كنسا دو من زبد مني إن بيكي جمائي با أما وان ديكي جمائي وانا سياي أزمي سيا رام وانكم سياي كفارة وانا يتي منيني هو كنت متومن ديكي إذن بيهي سهور با بازي إيهي أزمي با kuma sai ya makara bai samu damar yin sahur ba bayan gari ya waye sai ya ci gaba da cin abinci mai hukuncin haka wannan ya keta alfarman watan Ramadan yayi ganganci kuma sai ya tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki ya rama azumin wannan rana kuma sai yayi kafara hadisi sahihin magana in mutum ya kare azumi da gangan da ci ko sha ko jima'i duk hukuncin su daya kafara tana kanka wannan shine masabar imam malik ibn anas rahimahullah kafara tana wajaba akan wanda ya ganganta kariya azumi a cikin watan ramadan sawa'un da shan ruwa ko da cin abinci ko da saduwa da mace saboda haka wannan wanda ya haka yayi ganganci kuma ya tuba zuwa ga Allah kuma ya san abin da yana da girma ba zai taba samun mayar da wannan ranar da ya kariya ba dan duk wata rana da zaki zuwa ta ramadan tana da azumin ta saboda haka bazai taba samun wata fari rana ta ramadan da zai ramu wannan ba ta riga ta kunce mata ko bisa ganganci Allah ya kiyaye mu sannan wannan yace jiya ya bi liman sallar tarawih har zuwa raka'o'in karshe guda biyu to sai ya kasance limamin yayi raka'a uku a karshe a matsayin wutiri alhali ni ba ni da niyyar yin wutiri a bayansa ina tsammani raka'a biyu zai yi to dan Allah ya zan yi domin har alqunut yayi zan tashi in cika raka'a hudu ko kuwa ya zan yi ko kuma haka zan bari a matsayin nayi wutiri a kawai sai ka bar shi a matsayin wutiri ana iya ita sallar wutiri a duk da yake tana daga cikin nafiloli muqayyada da take buƙatar niyya ta tafi kanta to amma idan ya zamanto cewar liman kaga ya mayar da sallar ta wutiri raka'a biyu maimakon ya zauna ya mayar da ita wutiri to zaka iya halarta niyyar wutirin kamar da ta fara ta zamanto wutiri a matsabar imam ahmad ibn hanbal zaka iya yin haka ya zamanto kan cewa kamar yadda sallar taka niyyar wutiri akwai malamai da suka tsananta cewa tunda wutiri na tana ce muqayyada sai kai mata niyya ta kanta dan haka irin wannan ba zai yiwu ba ya zamanto ka mai da ita wutiri wanda kenan idan liman idan ya gama kunutun nasa yayi sallama daga wutirin sai ka tashi ka cika raka'a daya kamar yadda ita ta zamanto ka cika ƙara raka'a daya ta zamanto raka'a hudu ya zamanto shafa'i kenan wannan akwai malamai da suka tsananta a haka wanda yake kuma wannan wanda duk suke cewa wutiri na suna ce muqayyada sun shiga cikin suna ta wannan babin za su kasance shi wanda yake kamar haka ne a masabar imam malik ibn anas amma abinda ni dai nake ba shi shawara a kan irin wannan shine ya tsaya a kan masabar imam ahmad ru'in nata ya ba da dama ya zamanto irin wannan musamman ganin cewar akwai salo-salo na wutiri daban-daban saboda haka zai iya yiwuwa shi liman ya shiga da niyyar wutiri ne kai kuma baka shiga da niyyar wutiri ba to sai ka sanya niyyar ka ta dace da ta liman ya zamanto kun yi wutirin da baki daya wannan shi ya fi maka sannan daga baya in ka tashi da daddare sai ka yi raka'a biyu wannan yace idan wani yana yin addu'a kamar limamin sallah ta alqunut ma muna amsawa da cewa amin to idan yayi wa manzon Allah salati za a ce amin ne ku sallallahu alaihi wasallam in aka ambaci sunan annabi sallallahu alaihi wasallam ko da a cikin salati ne zaka iya cewa sallallahu alaihi wasallam ko zaka iya cewa amin ka amsa akan addu'a da yayi tunda ita ma salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam addu'a ce saboda haka cewa yin ta amini akan ta ba komai yana da asali domin dama shine ma'anar ka zamanto kai ta amin a bayan liman din akan dukkan abin da ya roki Allah tabaraka wa ta'ala da shi na alaikum salam a hudu ba ma za ka iya yin ta amin in yace in yayi addu'a za ka iya yin ta amin haka za ka iya yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda umumin fadin annabi sallallahu alaihi wasallam a cewar mai rowa shine wanda aka ambace ni a cikin wanda aka ambace ni a gaban sa bai amsa ba domin hatta a cikin sallah an ambaton annabi sallallahu alaihi wasallam yazo kaje an ambace shi zakai salati kamar yanda aka rawaito daga wadansu malamai sun ambata daga cikin su akwai imam ahmad ibn hanbal da abdul malik ibn habib cikin malaman masabar imam malik cewa idan mutum yaji ambaton kiran annabi sallallahu alaihi wasallam alhali yana sallah ko ta farilla ko ta nafila aka ambaci sunan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to yayi salati a gare shi sai dai kada ya dauka murya kada kuma ya tsawaita ma'ana kada ya tsawaita ba da gaji an faɗi sunan sa ba sai fara kada ya ce zai dogon salati kamar ya ce zai salatin ibrahimiyya ko kuma in yayi salati din ya dada ƙara wato ya yi shi ba sau ɗaya ba ya yi shi har sau uku ko sau goma domin wannan zai saba ma maksudin sallah saboda haka zai yi shi bi qadril haja gwargwadon abinda zai biya buƙatar abinda aka neme shi ya yi na salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam yayin kiransa yayin ambaton sunansa in ya ce sallallahu alaihi wasallam ko ya ce allahumma salli ala muhammadin wa alihi wa sallim wannan ya wadatar kuma ya yi shi a zuci ba ya ɗaukaka murya da shi ba to haka ma a cikin hudu ba domin idan ya yi a cikin sallah min babu aula ya yi a cikin hudu ba na'am a lokaci kawai ne annabi sallallahu alaihi wasallam cewa idza aqbala al-layl min hahuna wa adbara an-nahar min hahuna wa ghabat ash-shams faqad afṭara as-sā'im daga lokaci yayi shikenan mai azumi ya sha azumin ta ko ba a kira sallah ba sabanin yanda da wallah da ayar mai shinkafi yake yi idan lokacin bude baki yayi idan yazo kafin ya hau kan hasumaya kafin ya hau kan an san irin da yanda ake abin nan a wajen masallatan mu yanda ake yin a matattakala da mai yake hawaye kiran sallah akwai wannan matattakala idan yazo zai hau kafin ya hau sai ya kai tawa da mutane ga lokaci fa yayi mutane sun fito da abinci suna jiran ya kira sallah in ya hau kan matattakala sai ya kalli mutane tukuna ya kalle su ya jaron su sannan sai ya sa hannu a kunne ya kira sallah ce to ga san dai an sake ku amma yanzu kaga duk wanda yake zuwa karatu ya san cewa ya karanta hadisin Abdurrahman ibn Abi Aufa idza aqbala al-layl min hahuna wa adbara an-nahar min hahuna ya san abun ba rafe yake da ladan ba ladan ba shine yake rike da mabudin shan ruwa din ba daga lokaci yayi shikenan ko ladan ya kira sallah ko yau ko bai kira sallah ba akwai wannan da yake yana son karin bayani akan kuyanga domin an shiga kokonto wajen aiki wajen fassarar aw ma malaka fawahidatan aw ma malakat aymanukum akwai wanda yazo yake ne hukuncin wato kuyanga kwarkwara sauran wato rikon kwarkwara wato Allah madaukakin sarki ya halatta waɗanda suke ribatattun yaƙi aka kama su aka mayar da su bayi ya halatta mutum in ya sai baiwa ya sai kuyanga da kudinsa ko kuma aka bashi ita rabo na waɗanda suka je jihadi ko wanda yake da kuyangar ya mallake ta ya mallaka mata ita ya halatta ya sadu tare da ita ya halatta ya zamanto cewar ya dauke ta tamkar a matsayin wato yadda abinda zai yi alakar mace da namiji shi ma ya alaka da ita bayan ba matarsa ba ce kuyangar ta ce to amma sai idan ta zamanto kuyanga ce da ta dauki ma'anar kuyanga a cikin shari'ar musulunci da musulunci ya zo an rufa dukkan hanyar da ake samun bayi sai ta hanyar jihadi ba za ka je ka kai hari ba zai raba dalili don ka kama mutane kamar yadda su bayi ba sai dai idan ka kira su zuwa cikin addinin musulunci ba su musulunta ba har aka yi yaƙi aka kama su ribatattun yaƙi da su za su iya zamantowa bayi to idan sun zamanto bayi zuriyarsu su ma bayi ne domin in mutum yana da baiwa to duk 'ya'yan da za ta haifa ko ubansu ɗa ne 'ya'yan sun zamanto bayi saboda haka kaga ana gadar bauta kenan to amma idan ya zamanto bayi din sun cakuɗa akwai wanda suke asalinsu na bayi ne na jihadi akwai kuma wanda suke asalinsu ba na bayi ne na jihadi ba kamar yaƙi ne na fitina kawai tsakanin musulmi kamar abin da ya faru a nan ƙasar an kasance ana ta yaƙi kamar nan Kano sun sha yaƙi tsakanin Kano da an sha yaƙi tsakanin Kano da Magara dukkaninsu musulmi ne kuma a cikin yaƙin nan za a kama bayi an yaƙi tsakanin Kano da Kazaure an yaƙi tsakanin kuma waɗansu sarakuna kamar musamman sarakunan Zanzau sun je sun kai yaƙi wajen wato ƙasashen gwari ba don a shigar da su musulunci ba sai don kawai a kama su a mayar da su bayi a rinka tura su gaisuwa ya zuwa da sauran sarakuna to waɗannan wanda aka mai da su bayi ta fuskar haka bautar su haramtacciyar bauta ce haramtacciyar bauta ce bai halatta ya zamanto an rike su a matsayin bayi ba to akwai ka'ida ta shari'a al-aslu fil furuj al-hurma asali cikin alaƙar wato mutum da mace shine cewa bai halatta kai alaƙar wato alaƙar jin daɗi tsakaninka da mace ba sai idan ya tabbata da yaƙini cewa ya halatta cewa ya tabbata da yaƙini cewa matarka ce ko ya tabbata da yaƙini cewa kasancewarta kuyangarka ya zamanto ingantacce ne a cikin shari'a in ana shakka kuwa to bai halatta kai wannan alaƙar da ita ba to saboda wannan ka'ida waɗanda ake da su a yanzu a matsayin bayi na yanzu tunda akwai shubha a kansu to a iya yanta su a matsayin kafara yayin da kafara ta hau kan mutum cewa zai yanta bawa zai iya amfani da su ya mayar da su ya ce ya yanta su amma ya ce zai yi alaƙar da ake da ƙwaraƙwarai da su to wannan saboda wannan ka'ida ta shari'a bai halatta ba domin akwai shubha akwai shakka a kansu wajen yanci shari'a ta bude ko ana shakka akan bautarsa za ta iya yantarwa shine ma kamar inda waɗansu malaman mu suke fatawa kamar Sheikh Bin Baz yayi fatawa akan wannan cewa kamar irin bayin da ake da su a ƙasar Mauritania ka san bayi ne waɗanda suke babayi ne na Allah da Annabi ba a maganar Hausawa babayi ne wato na halal ba dan yawanci mutum ne za ka ga ya zo da dogon tarbunsa an ga shi Balarabe ya ce shi sharifi ne a ba shi yara zai koya masa karatun alkur'ani in an ba shi yara ya tafi da su sai zai sayar da su a matsayin bayi a mayar da su bayi wannan al'ada su ne haka suke yi da haka aka samu waɗannan suka zama to bayi to irin wannan suna nan a bayi kuma ana sayar da su to Sheikh Bin Baz sun yi fatuwar cewa za a iya sayan su domin a yanta su wajen kafara kamar kafarar cikin kai ta hau kan mutum ko kafarar karya azumi da gangan cikin watan Ramadan zai iya sayan wannan ya yanta su amma bayan saye su ya rike su a matsayin ya mallake su da bauta ba musamman in mace ce ya ce har zai yi alaƙar kwanciya tare da ita in yi haka ya zamanto ya keta waccan ka'idar ta shari'a domin ba a halatta wato farjin mace sai da wato abin sai da yaƙini domin al'asul asali shine haramun ne kai wata alaƙa da mace sai da yaƙini yaƙinin ku shine aure sahihi ko kuma wato ta zamanto kuyangarka ta fuska sahihiya da shari'a ta yadda da ita in akwai shubha to al'asul shine sai ka koma zuwa ga asalin cewa haramtacciya ce a gare ka wannan shine bayani dan haka kamar irin yanzu har a irin wuraren da ake cewa ana sai da bayi mutum bai halarta mutum ya je ya ce zai yi wannan ba domin ya shiga cikin wannan saboda wannan ka'ida da muka ambata wannan shine bayani kuma Allah maɗaukakin sarki shine mafi sani sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad za mu tashi aya ta 11 a cikin suratul nisa a bismillah
الشيطان الرجيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن وإن كانت واحدة فلها ولأبويه كل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما.
wannan aya mai girma da ayar da ta zo bayan ta da kuma ayar karshe ta wannan sura sune ayoyi uku da suke bayanin rabangado sune asalin ka'idar rabangado a cikin addinin musulunci ayoyi ne guda uku su suka faɗi asalin rabangado wanda yake zamanto ilimi ne nasa na ƙashin kansa a ilimin da Allah maɗaukakin sarki ya buɗe ma wannan al'umma ilimin rabangado wanda littafai da dama aka rubuta kuma babu wani littafi na fiqh face ya kunshi babi na rabangado ilimi ne mai muhimmanci wanda har an ruwaito sayyidina Umar yana cewa ilimi abu guda uku ne imma aya muhkama aya wanda yake wato ma'anarta tabbatatta ce kuma hukuncin ta zartacce ne ba a shafe shi ba da kuma sunna wadda take ita ma zartattar sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ko kuma rabangado wanda aka yi shi bisa daidai da yanda Allah madaukakin sarki ya raba shi wannan shine ilimi ka san ilimin alqur'ani ka san ilimin sunna Allah sallallahu alaihi wasallam ka san ilimin rabangado yana daga cikin ilimin da ake cewa shine farkon ilimin da za a dauke dan haka ne yake da muhimmanci ya zamanto kan cewa an san shi kuma ba wannan ba yanzu da dama zaka samu kadan ne wanda za ka ga ya kula da wannan ilimin alal misali lokacin da muke a Madina a masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai malamai da dama wanda suke darasi daban-daban Sheikh Atiyya ya karantar da ilimin rabangado rahabiya amma malami guda ɗaya ne ya shahara aka san cewa ya san rabangado ya ke ɗanta da wannan ilimin wani malami asalin sa mutumin Yaman yana zaune da zaka ganin ɗan ɗalibai kadan suna koyon ilimin rabangado wajen ba kowane ba ko ina ne zaka ga ana karantar da ilimin rabangado ba ishara ga abinda a magabata suke cewa shine farkon ilimi wanda za a dauke shi a cikin wannan al'umma to wannan aya ita ce aya ta farko da ke bayanin yadda ilimin rabangado yadda rabangado yake kamar yadda Allah madaukakin sarki ya saukar Allah yake yusikumullahu fi auladikum Allah yana yi muku wasici fi auladikum a cikin sha'anin ƴaƴayenku al-aulad jam'u walad shine wato da ƴaƴaye wanda ya hada da namiji da ƴa mace da dan da namiji jika kenan komai nisan ka dan da haka banda dan ƴa shi dan ƴa ba dan mutum bane dan wani banuna banu abna'ina wa banatuna banuhunna abna'ur rijal al-aba'id kamar yanda suka yi da larabawa su cewa ko banuna banu abna'ina ƴaƴanmu sune ƴaƴanmu maza wa banatuna ƴaƴanmu mata kuwa banuhunna ƴaƴansu abna'ur rijal al-aba'id ƴaƴan waɗansu mazaje ne ba wato ajnabai daga gare mu ƴaƴan wani gida ne ba ƴaƴan gidan mu bane wato kenan wannan haka larabawa su ce shari'a ma a haka ta tafi dan ƴa ba za dan ƴa ba a sashi a cikin ƴaƴan mutum dan haka ba zai shiga da ƴaƴan mutum ba amma dan da idan babu ƴaƴan mutum na cikin sa zai shiga da a matsayin ɗa yake an fahimta to Allah ya ce yusikumullahu fi auladikum Allah ya yi muku wasiyya alwasiya abin da yake nufi da wasiya shine umarni wanda aka ba da muhimmanci a kanka wanda ta kunshi abin wato amfani da alkhairi da kulawa da shi wanda ake ma wasiyar kuma shi kansa mai wasiyar ya himmatu wajen yin sa shi yasa ne aka kirawo abin da mamaci yake yi kafin mutuwarsa aka kira shi wasiya saboda shi ne kamar umarninsa na ƙarshe a rayuwarsa abin da zai yi daga shi ba zai sake wani ba to kaga babu abu da yake da muhimmanci kamar sa to Allah da kansa yake cewa ya yi muku wasiya kamar yadda kuke yin wasiya wato kuke ba da umarni a kan abu mai muhimmanci a rayuwarku to Allah ya yi muku wasiya dangane da ƴaƴanku lidzakari mithlu hawdil unthayayn ga namiji kwatankwacin rabon mata guda biyu wato kwatankwacin rabon mata guda biyu ga namiji wato rabon mata guda biyu shine yake tabbata ga namiji guda ɗaya wannan wajen ƴaƴa kenan lizzakari mithlu hadhi unthayayn ga namiji yana da rabo biyun rabon mace guda ɗaya wato ya ninka ka idan wato aka bar idan mutum ya bar ƴaƴansa kawai a cikin dukiya in aka tashi raba dukiyar idan da idan namiji ne ɗaya da mace ɗaya sai a raba dukiyar kashi uku mace ta ɗauki kashi ɗaya shi kuma a ba shi kashi biyu domin shine lizzakari mithlu hadhi unthayayn rabansa shine raban mata biyu wato mace ɗaya abinda mata biyu za a ba su shi kaɗai zai ɗauka saboda haka sai ya ruɓanya raban ƙanwarsa ƴar uwarsa ƙanwarsa ko ƴarsa nan aka ce to menene hikimar da aka ce lizzakari mithlu hadhi unthayayn ba a ce a lizzakari nisfu ba a ce lil unsa nisfu hadhil zakari ba mace tana da rabin rabon namiji sai aka ce namiji yana da wato rubi yana da wato kwatankwacin rabo biyu na mace yana da kwatankwacin rabon mata biyu ka ce wannan an yi ne domin a nuna cewa rabon mata tabbatacce ne ba wai sai sun dangantu ya zuwa ga maza ba aka so aka mai da rabon matan shine asali daga rabon matan ne ake kaiwa ya zama akan rabon namiji wato sai an fitar da rabon mace sannan sai a ruɓanya ma namiji a bashi nasa rabon domin su mata ba a ba su rabo a jahiliya ba su da rabo a cikin jahiliya kamar yadda muka gani jiya a cikin lirrijali nasibu mimma taraka alwalidani wal aqrabun walin nisa'i nasibu mimma taraka alwalidani wal aqrabun wannan ba ko yaushe ne ake yin lizzakari mithlu hadhil unthayayn ba ana yin sa ne kawai wajen asibci me ake nufi da asibci wato wajen wanda idan an ba ma wanda aka iyakance musu rabonsu sauran dukiyar su ne suke ɗauka shine kamar ƴaƴa da ƴan uwa ƴaƴa na ciki su ba a cewa ga rabon da za a ba su sai dai idan aka ba mu kowa nasa sauran dukiyar sai su ɗauka to in suka ɗauka suka tashi rabawa ba za su raba daidai wa daida ba ka san namiji zai fi ka san mace saboda haka kun ga ƴaƴa kenan da ƴan uwa in su suka yi gado a matsayin asibai ƴan uwa wanda kuke uwa ɗaya uba ɗaya ko wanda kuke uba ɗaya su ne suke gado a matsayin asibai masu ɗaukar rabon dukiya sauran dukiya su ne ake raba ka san su haka amma yayin da suka zamanto ana raba musu rabonsu a matsayin ƴan uwa ta fuskar uwa wanda suke uwa ɗaya ƴan uwa wanda suke uwa ɗaya idan aka tashi rabon gado su ba za a ba su rabon gado da za su ɗauke sauran dukiyar ba ana ba su sulusun dukiya yayin da ya zamanto mutum ana gadonsa a matsayin kalala kamar yadda za mu gani a ayar da za ta zo gaba to a nan wajen babu lizzakari mithlu hadhil unthayayn shi aka yi fahim shuraka'u fi thuluth wato idan mutum ya mutu ba shi da uba ba shi da ƴaƴa inda kenan ba shi da magaji asibi sai dai ƴan uwa ko baffanni ko ƴan baffanni sai za su zamanto asibanka to idan ba shi da uba ba shi da ƴaƴa to kashi ɗaya na uku tulufin dukiyarsa kashi ɗaya cikin uku na dukiyarsa za a ba ma ƴan uwansa da suke uwa ɗaya to ƴan uwan nan da suke uwa ɗaya komai yawansu wannan tulufin za su raba kuma in suka tashi rabawa daidai wa daida za su raba da mace da namiji duk ɗaya ne nan ba za a yi lizzakari mithlu hadhi unthayayn ba lizzakari mithlu hadhi unthayayn fi auladikum da kuma wajen ƴan uwa kamar yadda za ta zo a ƙarshen suratul nisa يوصيكم يسترتونك قل الله يبتيكم تلك الآلة إن امرؤ هلك ليس له ولد فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين نني لوكا تشند أكي رؤيا ما نمجي ربما شي هكما الشريعة أكشن ونا شيني شوى شي نمجي ينا أوكا نوين دمش باكا أوكا namiji shine idan ya aure shine zai ciyar da mace shine zai ciyar da yara ba za a ce mace duk kudinta ba za a ce ta rinka ba za a ce ta zaka dauki nauyin yaranta ba ko yadda za su ɗauki nauyin mijinta, ko yadda za su ɗauki nauyin kanta, duk kuɗinta namiji shi zai ciyar da ita. Sannan kuma ba wai kawai za a ba ta gado ba ne in tana matsayin ɗaya, in tana mace za ta ci gado, in tana mata za a ba ta gado, in tana ‘yar uwa za a ba ta gado, in tana uwa za a ba ta gado. Akwai hanyoyin gado zai waɗa za ta samu. Sannan ga shi nauyin da yake kar da bai kai nauyin namiji ba. A fuska ɗaya ne kawai yayin ta zamanto aki ba shi ne aka sanya rabanta bai kai raban namiji ba. Saboda haka ina duk masu yaƙi da addinin musulunci, makiya addinin musulunci sun ɗauki wannan. Ta yaya addinin musulunci ya bai tabbatar ma da mata ƴanci ba, saboda mai za a fifita namiji a kan mace, a ce rabansa na gado ya fi raban mace, za a ba shi biyun raban mace. Wannan na farko tukuna fito na fito ne ga Allah. Allah ya ƙarasa wannan ayar cewa inna Allah kana aliman hakima, Allah masani ne gwani, Allah yana da hikima a cikin yadda ya sanya wannan. Saboda haka wanda duk ya faɗi wannan yanayin Allah fito na fito ne, wato yana challenging ɗin hikimar Allah. Yana cewa Allah ba shi da hikima, Allah bai san cewar mace ya kamata a ba ta ƴanci irin namiji ba. Sannan kuma in ma muka dawo zuwa ga batun hankali shi ne wannan abin da muka ambata, wanda malamai tuni sun faɗe shi cewar nauyin da yake kan namiji wanda shari'a ce ta ɗora masa, ba ta ɗora masa wannan nauyin ba. Saboda haka ya dace ya zamanto hanyar da za a buɗa masa ta samun rabo a cikin gado ya fi hanyar da aka buɗa ma mace, saboda nauyin da aka ɗora masa ya fi nauyin da ake ɗora ma mace. Sannan Allah ta'ala yake fa in kunna nisa'an, idan ƴaƴan suka zamanto mata ne, fa in kunna nisa'an fawqa ithnatayn, in suka zamanto mata ne fawqa ithnatayn da suka fi mata guda biyu, falahunna thulutha ma tarak, to suna da kashi biyu cikin uku na abin da ya bari. Wato in sun zamanto mata sama da biyu nawa kenan? Uku da abin da ya sama. Uku da abin da ya sama, wato idan mutum ya mutu ya bar ‘ya’ya mata uku da abin da ya sama, nawa za a ba su? Kashi biyu cikin uku na dukiyar, tulufani za a ba su. Wa in kanat wahidatan falaha nisf, idan kuma ya ce guda ɗaya sai a ba ta rabi, sai a ba ta annisf, rabin dukiyar. Wannan duk wanda ka ji Allah ya ce ga abin da za a ba shi nisf, rubu, thuluth, sudus, thuluthan, wannan su ake ce musu ashabul furud, masu wato rabo ayyananne yankakke a cikin shari'a. Domin masu gado nau'i biyu ne, akwai ashabul furud, akwai kuma al-aqaba, wanda akwai wato wanda ake ba su kaso ayyananne, akwai kuma wanda yake su sai dai su ɗauki sauran raba. To ‘ya’ya mata suna daga cikin ashabul furud, in suna da yawa a ba su kashi biyu cikin uku su raba daidai wa daidai tsakaninsu. In kuwa ɗin ka kaɗai ce a ba ta rabi, a ba ta rabi, rabin dukiyar kuma ka ina zai tafi? Sai tafi wajen wanda suke su ne mafi kusancin alaƙa ta dangantakar mazaje tare da shi mamacin, su ne al-aqaba. Kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-hulqa al-fara'a, wato al-haiqul fara'ida bi ahliha, fama baqiya fali'aula rajulin zakar, ku bayar da wato raban gado, kasakasan raban gado ga ma'abutansu. Wanda Allah ya ce a bashi rabi, a bashi rabi, wanda Allah ya ce a bashi sulutani, a bashi sulutani, abinda ya saura to ku bayar da shi ga namiji wanda yake shine mafi kusanci a dangantakarsa da mamacin, shine al-asif kenan. To wannan ayar kun ga ta ce in mata sun zamanto uku ne da abin da ya fi uku za a ba su sulusan, in ita kaɗai ce za a ba ta rabi, to in su biyu ne fa? Dan an ce fa in kunna nisa'an fawqa ithnatayn, sama da guda biyu, in su biyu ne fa nawa za a ba su? Nisfi ko? Can ayar ƙarshe, ayar ƙarshe ai ba akan ƴaƴan ciki bane, ayar ƙarshe akan mata ne. Fa in kana tafnatai, akan ƴan uwa ne. Fa in kana tafnatai ne falahuma thuluthani mimma tarak, idan ƴan uwa mata ne ya bari su biyu to za a ba su thuluthani. Wannan nasi ne akan ƴan uwa, ƴan uwa shaƙiƙai ko ƴan uwa mata ne abbai, amma ƴaƴa mata na ciki fa in su biyu ne. To ɗan sai suka ce wannan ayar ta ƙarshe idan ‘yan uwa idan ƴan uwa shaƙiƙai ko liabbai su biyu an ba su sulhun dukiya to ƴan uwa mata ƴaƴa na ciki mata su su cancanta a ba su kuma sulhun saboda haka suka ce isnafi in su biyu ne su ma hukuncin mata uku za a ba su sai a ba su sulhun dalili ɗaya kenan wato aka yi kiyasi a kan ƴan uwa mata na ayar ƙarshe dalili na biyu shine asalin saukar wannan ayar domin kamar yadda imamu tirmidhi ya ruwaito dalilin saukar wannan ayar jabir ibn abdullah shine ya ruwaito cewa sa'ad ibn rabi' ɗaya daga cikin sahabbai da suka yi shahada a wajen yakin uhud matarsa ta zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ta kawo kuka ta ce ya rasulullah يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل ابوهما مات في يوم احد شهيدا يتشتي يا رسول الله وان يا ما كان يجدا بيو نا سعد بن الربيع ان كشي ابنسو تاري دا كاي ا وجن ياكين احد يا مت شهيد وان امهما بكنسو وين بكنسو وين بكنسو دان اون سعد بن الربيع ان غاني dan uwansa ko shaqiqi ko li abi shine ammunsu bakkon su akada malahuma falam yada lahumu mala yanzu ya kwata dukiyar baki da bai ba musu komai ba wala yin sahani illa walahuma mala ba za a aure su ba sai suna da kudi ba wanda zai kudi in auren su in yaga su talakawa ne ba su da komai qal sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace yaqdi Allahu fi zalik Allah zai hukunci akan wannan sallallahu alaihi wasallam ya mai da hukuncin ga Allah domin Allah bai saukar masa abin da zai bayyana wannan hukunci ba yace Allah zai hukunci akan wannan fa nazalat ayatul mira sai wannan aya ta sauka fa arsala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila annihima sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura aka kirawo babban nasu fa qal a ati ibnati sa'adin as-sulutaini ba ma ya'yan sa'ad su biyu nan ba su sulutaini kashi biyu cikin uku na dukiyar wa ummuhuma as-sumun uwarsu kuma ka ba ta tumuni kashi ɗaya cikin takwas na dukiyar wa ma baqiya fa huwa sauran naka ne shi ne hukuncin kamar wanda ayoyin nan abinda ayoyin nan suka bayyana ke saboda haka wannan ita ce hujja ta biyu cewa ƴaƴa mata in su biyu ne sulusai za a ba su kashi biyu cikin uku na dukiyar ubansu tamkar in su uku ne ko sun fi haka wa in kanat wahid falahan wa li abawayhi li kulli wahid minhum as-sudus iyayensa kuma al'abawaini shine uwarsa da ubansa shi mamacin li kulli wahidin minhuma ga kowane ɗaya daga cikinsu su biyun as-sudus za a ba su sudusi shine kashi ɗaya cikin shida shine sudusi wato kowanne daga cikin iyayensa uba a ba shi sudusi uwa ma a ba ta sudusi wal'abawaini li kulli wahidin minhuma sudusu mimma tarak za a ba su sudusin daga abin da ya bari in kana lahu walad in yana da ɗa ko guda ɗaya ne wato haka za a raba ma iyayen domin idan mutum yana da ɗa to ɗan shine aula rajulin zakar a gare shine namiji mafi kusancin alaƙa dangantaka da shi ya fi uba ɗa ya fi uba kusanci da mamaci an fahimta uba a lokacin nan sai ya zamanto shi ma ka san su za a ba shi in an ba shi ka san sai ya koma ya jira kawai ya kalli dukiya sai a ba shi sudufi uwa ma a ba ta sudufi sauran dukiyar na ɗa ne fa in lam yakun lahu walad in ba shi da ɗa wa warithahu abawahu iyayensa suka zamanto su ne magadan fa li ummihi as-sudus sai a ba ma uwarsa sudufi kashi ɗaya cikin uku ɗin nan na dukiyar in ya zamanto wato in ba shi da ɗa ya zamanto shi kaɗai ne bai haihu ba amma ga uwarsa ga ubanta to sai a ba ma uwar sulufi sauran dukiyar sai uban ya ɗauke na ba shi da mata in yana da mata to wannan ita ce al'umariya wannan akwai magana a kanta in yana da mata za mu zo gare ta amma in ba shi da mata uwar sai ta ɗauki kashi ɗaya cikin uku uban sai ya ɗauki sauran fa in kana lahu ikhwatun fa li ummihi as-sudus in ko yana da ƴan uwa wato fa li ummihi sudus sai ta rage ma uwar ta zama ta tana da sudusi wato mai wukan sudusi ta koma sudusi wannan shine abin da ake cewa hajar nuksan sun mata shamaki da ya rage rabanta mai wukan da ka samu kashi ɗaya cikin uku yanzu tunda akwai ƴan uwa su ba za a ba su komai ba amma kuma sun rage ma uwa haƙƙinta menene hikimar wannan an ce domin rabon uba ya ƙaru tunda shine asiri tunda ƙarshen ta tunda shine asiri akwai nauyin cewa shi zai biya musu sadaki shi zai musu aure saboda aka ce aka ƙara masa rabon uwa kuwa ba za a ce ki kawo kuɗi a mai ƴaƴanki aure ba wannan ruwan uba ne saboda aka ce aka rage maka nata saboda uban shi zai mai ƴaƴanka aure aka ƙara domin rabon domin ka san uba ya ƙaru tunda inda an ce sulusi za a bata bayan kuma gashi akwai yana shi wannan mamacin akwai yayyanka da karnanka wanda su ma suna jira suna kallon uban zai musu aure gashi kuma uwa ita ba za ta biya wannan nauyin ba kuma an ƙara mata yawan dukiya shi kuma an ƙara masa ƙarin nauyi ba ƙara masa yawan dukiya ba sai da wato babu hikima a cikin wannan saboda haka tunda yana da ƴan uwa sai aka rage ka san uwar aka ƙara ma ya zamanto abin da zai uban zai samu kaso ne mai yawa fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus min ba'di wasiya duk wannan rabon min ba'di wasiya bayan wasiya yusi biha aw dayn wanda shi mamacin yake yin wasici da shi aw dayn ko kuma bashi wanda mamacin ya bai wato ba a rabon gado sai an biya wasiya sai an biya bashi menene ake farawa daga ciki wasiya ake fara biya ko bashi sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ta tabbata cewa bashi ake fara biya kamar yadda ya zo a hadisin sayyidina ali ibn abi talib شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضاء الدين قبل الوصية ناها لتأمن صلى الله عليه وسلم ينا بايد باشي كافون يذرت الوصية وصية شيني متن ينا دحيك حتكين كشي ايجتو اكونا دوك ينسى يتي بي ربا كجا وقنا سوى عند السبع مقا دابا ثم على المثال متن ني اتكين ام وانسى يازا اقوي وان وان دي تيالي جمتيش يلي مسا ابن دحكا ايجا نتكين تباسي مسا يا اوكينوينتا da shi kuma in ya mutu bashi da kaso na rabon gado tunda Allah bai bashi ba Allah ne ya rabon gado ba ganin dama wani bane Allah ne ya raba ya ba mu kowa to shi kuma wannan bashi da rabo to sai ya ce daga cikin dukiyata na bashi kaza ba zai iya cewa na bashi dukkan kuɗin ba domin ya ce ƴaƴan nan na tsina nune ba sa taimaka mu wal iyad billah ba a tsine mu duk wanda tsine ƴaƴansa albarka ya saba ma Allah in ya dace da lokacin ijaba sai Allah ya karba addu'ar sa to waɗansu suna yin irin wannan sai to ba ma za su ba su komai ba a cikin dukiya su samu wani ce shi za su ba to ba shi da ƴancin ya haka yana da ƴancin ya bayar da abin da bai huce kashi ɗaya cikin uku na dukiyarsa ba saboda hadisin sa'ad ibn abi waqqas da yake zai ba da dukiyarsa gabaki ɗaya sadaka domin ya ga ƴaƴa mata kawai gare shi annabi sallallahu alaihi wasallam yace a'a ka bar ƴaƴanka mawadata ya fi bisa ka bar su talakawa suna bara wajen mutane yace to ibada kashi biyu cikin uku na dukiyar yace a'a yace to ibada rabi yace a'a yace to ibada thuluthi yace as-thuluth wa thuluthu kathir yace to kashi ɗaya cikin uku shi ma kashi ɗaya cikin uku yana da yawa wato ma'ana yake nuna masa cewa ya da ƙara ragewa sannan ya gaya masa wannan wasiya innaka anta da'a waratakaka aghniya khairun laka min an tada'ahum alatan yatakaffafuna an-nas kabar ƴaƴanka cikin wadata ya fi bisa ka bar su talakawa suna zuwa suna miƙa hannu suna neman mutane su taimaka musu saboda haka daga nan ne malamai suka ce mutum zai iya wasiya ne da dukiyarsa da kashi ɗaya cikin uku kaɗai na dukiyarsa to idan mutum ya yi wasiya kafin a yi rabon gado sai an zartar da ita amma kafin wasiyar sai an biya bashi tukuna domin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda sayyidina Ali ya ce ya ba sai da ya fara ba da bashi kafin ya zartar da wasiya kafin wannan kuma gabaki ɗaya akwai butun akwai kudin likafani kudin likafani daga dukiyar mutum ake cikewa kudin likafani da kudin haka kabari da kudin daukan makara duk wani abu da ya danganci abin nan mutum haƙƙin dukiyar mamacin ne sai in wani ya dauke in aka dauki wannan to sai a zo kan bashi a biya basu suka domin wannan ba mallakar sa bane sannan sai a ware ta san masu wasiya shine Allah ya ce min ba'di wasiyatin yusi biha aw dayn sana Allah ya ce aba ukum wa abna ukum su waɗannan magada ai haula il warasa aba ukum wa abna ukum iyayenku ne da ƴaƴayenku la tadruna ayyuhum aqrabu lakum nafa'a ba ku sani ba wanne ne daga cikin su yafi kusanci wajen amfani a gare ku wato bai bar rabar hannunku ba domin kai yuka rinka ganin kan cewa ai iyaye na sune suka fito sai na ai na ba sa tausayi na saboda haka in na tashi rabon bari in ba mu iyaye da yawa wato kila sune za su tana da ni su min wakati su min sadaka su min addu'a da sauransu ai na ku ba za ki yi ba ko kuma bil aks kace ai na sun fito sai na bisa iyaye na shine Allah yake la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a baku sani wani baku san wane ne yafi kusancin amfani a gare ku ba faridatan min Allah wannan rabon gado farilla ce da ta zo daga Allah wato faradahu Allah faridatan min Allah Allah ya faranta shi ya yanke shi hukunci daga Allah inna Allah kana alimin hakima Allah hakika masani ne hakima gwani ne wato Allah yana da sani ma'ana ya san ko abin da baku sani ba yana daga cikin sanin sa wanda yayi mana ishara da shi anan baku san wanne ne ya fi amfani ba wajen rabon gado wanne ne zai zamanto mai rahama daga cikin waɗanda suke cin gado domin akwai wani wanda yake shi abinda kawai yake dubawa yaga wannan gawa ce irin gawa ce farar gawa ce ko bakar gawa ce an san ai san wannan sunan ko farar gawa ita ce wanda mutum ya mutu ya bar kuɗi da yawa ke wanda bai mutu wanda ya mutu bai bar komai ba kuwa ƴaƴan sai magarin sai sai a ya ba ko ya ba muku da nauyi to baka san wanda zai ce zai rinka kallon ka da wannan kallon ba baka san wanda yake kuma zai rinka kallon ka da kallon rahama ba Allah shi ne ya sani saboda haka ya hukunta abin da ya dace da iliminsa kuma Allah gwani ne cewa ya sani komai yana da hikima yana daga cikin hikimar Allah yanda ya wannan kasar rabon gado to wannan ya fitar da kaso farilla kamar wannan akwai sulusani ga ƴaƴa idan suka zamanto biyu ƴaƴa mata in sun zamanto biyu ko abin da ya fi haka akwai nisfi rabi ga ƴa ta ciki idan ita kadai ce haka ƴar ƴa ita ma tana daukan wannan hukunci idan babu ƴa to ƴar ƴa ɗan ƴa abubuwan ƴar ƴa tana daukan wannan hukunci jita kenan nisfi kaso na biyu sudusi shine na uwa da sudusi na uba idan ya zamanto akwai ƴa sannan akwai sulusi na uwa idan ya zamanto cewar babu ɗa kuma babu ƴan uwa sannan sulusi na uwa in ya zamanto akwai ƴan uwa babu ɗa to akwai kaso na biyu wanda wannan ayar ta yi shiru a kanta amma malamai sun ɗauke shi sun fahimce shi daga ayar shine abinda ake cewa sulusul baqi kashi ɗaya cikin uku na ragowar dukiyar shine idan mutum ya mutu idan mace ta mutu ko namiji ya mutu ya bar matarsa da uwarsa da ubansa an fahimta ya bar mace da uwa da uba kun ga mace za a bata rubu'i domin mace ba a taɓa hana ta cin gado ba a taɓa hana ta jin gado sai dai a rage masa rabanta kamar yadda ɗa da ƴa ba a taɓa hana su cin gado da uwa da uba ba a taɓa hana su cin gado su ne kawai jinsi guda uku al-waladan al-aulad wal-abawan wal-azwaj su ne kaɗai wanda ba a hana su rabon gado sai dai a rage musu amma ba ta taɓa zuwa wani hali da za a ce ba su da rabo ko kaɗan saboda haka ita mace da aka bari tana da rubu'i kamar yadda zai zo a ayar da za mu zo mu karanta nan gaba ita uwa in aka ce an bata sulufi na dukiyar ya zamanto cewar abinda uba zai samu ya zamanto kaɗan ne akan abinda ita uwa za ta samu domin in ka hada da rubu'i da sulufi idan ka hada shi ka kasa shi kaso 12 zai zamanto cewar a kashi 7 cikin 12 shine rabon da wa'annan za su samu kashi 5 shine abinda uba zai samu to idan aka ci ya zo ya zamanto wanda aka bari miji ne miji ne wato mace ce ta mutu ta bar mijinta da uwarta da ubanta ta bar uwarta da ubanta da mijinta mijinta zai dauki rabin dukiyar uwa in ta dauki sulusun dukiyar idan uwa ta dauki sulusun dukiyar abinda uba zai sa abin nan idan uwa ta dauki sulusun dukiyar uba abinda zai samu sulusi kawai zai samu saboda haka uwa ta samu sama da uba bayan kuma gadan da uwa ta samu tare da uba a matsayin kamar asibai take kamata yayi a ce uba ya samu kashi biyu na rabanta domin nauyin sa ya fi nauyin uwa to dan haka sai Zaid ibn Thabit nan wajen ya saba yace uwa ba sulusi za ta samu ba sulusul baqi za ta samu sulusun rabuwa domin in aka dama miji rabi abinda ya saura rabi ne ko to sulusun rabi sai ya zamanto kashi ɗaya sai ya zamanto sulusi kenan kashi ɗaya cikin shida shine abinda za ta samu sai ya zamanto sulusani na rabi din shine kashi biyu cikin shida sulusi shine uba zai samu sai ya zamanto abinda uba ya samu ya zamanto rubi biyu na abinda uwa ta samu wanda shine ya dace da hikimar alqur'ani wajen cewa idan wato aka zo aka yi gado a matsayin asibci shine kamar ƴaƴa suka haɗu wajen gado maza da mata namiji ya zamanto ya ruɓanya rabon namiji ya ruɓanya kasan rabon mace idan suna matsayin ƴan uwa suka yi gado a matsayin asibci sun ɗauki sauran dukiyar ɗan uwa namiji ya samu rubi biyu na rabon ɗan uwa mace to haka zalika iyaye in ya zamanto ragowar dukiya za a ba su to kamata ya ce rabon miji rabon uba ya zamanto rubi biyu na rabon uwa Zaid ibn Thabit ya amfani da hikimar shari'a ya duba ma'ana ya istinbati Ibn Abbas ya saba masa yace Zaid ibn Thabit yaje a Ibn Abbas ya yace ma Zaid ibn Thabit Allah ta'ala yake falahun falaha فإن كان فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث إنا كفاموا أشن القرآن شوى فلأمه ثلث الباقي الله شوى ثلث لا أباك فيك أي كي نمجني مما نمجني ناي استنباطي كما شيء استنباطي تو راك جمهور ما نسنا تارج زي ابن سالم باتا عند ابن عباس ابن عباس يشي ثلث لا أباك ظاهرية ابن عباس Zaid ibn Thabit ya saba masa mafi yawan malamai suna tare da Zaid ibn Thabit wannan domin ambatanta bai zuwa cikin alqur'ani ba amma malamai mafi yawan malamai sun tafi akan wannan saboda wannan hikima da duba ya zuwa ga wannan illa wato wannan hikima ta shari'ar musulunci wadda ta sanya wajen rabon gado ga asibai na'am Allah yake wa la kullu ma taraka azwajukum in lam yakul lahum walad ku mazaje kashi nisfi ya tabbata a gare ku shine rabin dukiya ta tabbata a gare ku ta abinda matayenku suka bari na dukiyar su in suka mutu suka bar dukiya to rabi ya tabbata a gare ku shine rabon ku na gado in lam yakul lahum walad in ya zaman to babu da a gare ku ba da anan wajen ko namiji ko mace sawa'un dana ciki ko jika dan da shi ma zai dauki wannan hukunci kamar yanda yadda ita ma za ta dauki wannan hukunci banda danka duk waɗannan wato idan ƴaƴa suka kasance ga matayenku to za su rage in ba su da ƴaƴa in matan idan mace ba ta da ɗa ta mutu to mijinta yana da rabin dukiyar ta gado fa in kana lahunna waladu idan akwai ƴaƴa a gare su in ƴaƴa sun kasance a gare su falakum rubu'u mimma tarakna to kuna da rubu'i daga abin da suka bari shine kashi ɗaya cikin hudu min ba'di wasiyatin yusina biha aw dai bayan wasiya wanda kike yi ku matan aw dai ko kuma bashi da ake koyi ma'ana kenan kamar yanda namiji zai yi wasiya haka mace za ta yi wasiya kamar yanda matsayin wasiyar mace take ba za a yi rabon gado ba sai an zartar da wasiyarta bayan an biya bashi haka dalika na mace ita ma yake walahunna rubu'u mimma taraktum su kuma mata suna da rubu'i daga abin da kuka bari in lam yakul lakum walad idan ba ku da ƴaƴa in ba ku da ƴaƴa na cikin ku su ne wato ɗan namiji ɗa namiji ko ƴa mace ko ɗan ɗa namiji ko ƴar ƴa namiji duk waɗannan ƴaƴa ne wanda su ne sharaɗin da mace za ta samu rubu'in dukiya macen nan kuma da aka ce mace a nan wajen ana nufin jinsu ko su nawa ne matan in dai sun mutu suna ƙarƙashin wato in dai da auren su lokacin da mijin ya mutu ma'ana ba su fita daga cikin idda ba ko da an kace su saki wanda yake na kome to idan mijin su ya mutu suna cikin idda sai sun ci gado sai an ba su kasan su in su hudu ne sai su zama su yi tarayya a cikin rubu'i idan mijin ba shi da yaya fa in kana lakum walad idan ƴaƴaye sun kasance a gare ku ya ku mazaje falahunna thumunu mimma taraktum to suna da thumuni na abin da kuka bari shine kashi ɗaya cikin takwas min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dayn bayan wasiya wadda kuke yin ta da ko kuma bashi wannan ana ta maimaita shi domin a nuna muhimmancin kula da sha'anin fitar da wasiya da kuma muhimmancin biyan bashi kafin a ce za a yi batun rabon gado wa in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'a idan kuma mutum namiji ya zamanto ana gadonsa a matsayin kalala kalala din nan tana ɗaya daga cikin lafuza waɗanda suke shari'a ce ta zo da su don haka sahabbai da suke saɓani wajen ma'anarsa suka baiwa suka ce ba su san ma'anar ba hatta sayyidina abubakar radiyallahu anhu khalifan manzon allah sallallahu alaihi wasallam as-siddiqul akbar cewa yayin da aka tambaye shi akan kalala sai ya ce aqulu fiha bi ra'ayi zan faɗi ra'ayina akan sha'anin kalala fa in yakun sawaban fa min allah in dai dai ne to daga allah yake wa in yakun khata in kuma kuskure ne fa minni wa min ash-shaytan to daga gare ni ne kuma daga cikin shaytan ne ya karkatar da ni wallahu wa rasuluhu bari'an min ba wa allah da bangon su da wannan haka ya kamata malami ya zama to haka ibnu haka sahabbai suka koya masa ibnu mas'ud shi ma da aka tambaye shi akan sha'anin qadiyar macen da mijinta ya mutu ya zama to kanta ba ga an farlanta mata sadaki ba mijinta kuma ba ta tare ba mijinta ya mutu ya za a yi shi ma yace ban ji ko ba yace zan faɗa da ra'ayi na in dai ne daga Allah ne in ba dai bane kuma ni ne da kuma shaytan Allah da bazan saba ruwan su da shi yace alkalalatu abin da yake nufi da alkalala man lawali da dafu wa lawali shine wanda ya mutu ba shi da da ba shi da uba ba shi da da ba shi da mahaifi kar aiki ne a sulai ke nan sun zamanto wanda za su zamanto a tubarsa na gefe ne sai dai hawa shi domin mutum yadda yake yana da asal shi mai iyaye uba har zuwa kaka yana da far yana da reshe jela ɗa har zuwa jikoki sannan yana da hawa shi yana da gefe rassa yan uwa da bakwanni da ƴaƴan yan uwa da ƴaƴan bakwanni su ne rassan mutum to wanda yake ba shi da alkalala shine an yanke asalin ba shi da uba an yanke farin ba shi da ɗa tartibin shine idan mutum ya bar dukiya kansan yi zuci shi ne zuci sauran dukiyar uba shi ma sai dai a ba shi nashi kasan in ba shi da ɗa kuma yana da uba uba shi ne zuci sauran dukiyar to in ba shi da ɗa ba shi da uba to wanda suka fi kusanci da shi su za su ci dukiyar wane ne ya fi kusanci da shi ɗan uwa ɗan uwansa wanda suka fito wanda ubansu ya haife su tare ai su annu babbanni a daraja su suke babbanni ƴan uwan uba ne rassa ne amma na uba ko ba haka ba amma wanda ƴan uwansa ne rassansa ne saboda haka ne ma aka yi saɓani wanne ake ƙaddamarwa kaka domin a daraja ta biyu yake ko ko ƴan uwa su ma a daraja ta biyu suke dukkaninsu alaƙarsu ta hanyar uba ne amma a sahihi wajen jumhur kaka yana hana ƴan uwa gado idan mutum ya mutu ba shi da uba amma yana da kaka kuma yana da ƴan uwa to ƴan uwa ba su ne za su zamanto a su bai ba kaza shi ne zai zamanto ya kwashe dukiyar to idan mutum ya zamanto Allah yake fa in wa in kana rajulun yurathu kalala idan namiji ya zamanto ana cin gadarsa kalala ma'ana ba shi da uba ba shi da ɗa ba shi da ɗa walahu akhun aw ukhtun amma yana da ɗan uwa ko ƴar uwa nan wajen malamai su haɗu a kan cewa ɗan uwa da ƴar uwa da ake nufi a nan wajen ƴan uwa da ƴar uwa waɗanda suke li ummai wanda suka fito ciki ɗaya domin su ƴan uwa waɗanda suke na uba na dangin uba ko shakikai ko li abai ai su ne za su zamanto a sibai ko ba haka ba su za su kwashe dukiyar tunda babu uba babu ɗa saboda haka ƴan uwan da aka ce an raba musu rabo a nan wajen wanda suke fito ciki ɗaya wanda suke fito ciki a ƴan uwa ta dangi uwa kenan walau akhun aw ukhtun fa li kulli wahidin minhuma sudusu ko ne daga cikin su yana da sudusi kaga sudusi biyu ya zama to nawa kenan sudusi biyu kashi ɗaya kashi ɗaya cikin shida sau biyu ya zama to sudusi kashi ɗaya cikin uku kenan sudusin dukiyar nasu ne fa in kanu aktsara min zalika in sun fi haka wato sun fi biyu sun fi ƴan uwa da ɗan uwa sun zama to su uku ne dukkaninsu maza ko dukkaninsu mata ko biyu maza ɗaya mace ko ɗaya mace a abinan ko biyu mata ɗaya namiji fahim shuraka a cikin sulusu sai su tarayya a cikin sulusu a cikin kashi ɗaya cikin uku fa in kana a tsara min dani ka fahim shuraka a cikin sulusu min ba da wasiyyati yusa biha aw dayn bayan wasiyya da ake yin wasiki da ita aw dayn ko bashi wanda aka riga aka biya ghayra mudarar ba tare da yana nufin cutarwa a cikin wasiyya ba cutarwa a cikin wasiyya shine da yi wasiyya don ya hana magada haƙƙin su ko kuma don ya haɗa rigima a cikin wasiyya duk wani abu na cuta da aka gano a cikin wasiyya idan aka gano shi ɓata wasiyyar ake yi duk wata wasiyya idan aka yi akwai cuta akwai haramu akwai abin da Allah ya hana a ciki kamar aka yi cutar ta fito ta ƙetare sulusi sai a ɓata wannan wasiyyar ba za a ce sai a tsaya a kan wato idan dai an gano cewar cuta ya nufin yi baka ta ake yi domin Allah ya hana ya ce zai ramuwa ba tare da yana cutarwa ba wannan hanyar ne wannan hanyar ya kawo safa hanyar yana hukunta cewa abinda aka hana mafasidi ne ɓatacce ne wasiyyatar min Allah wannan wasiyya ce Allah ya yi ta ya karɓa wato wasici ne daga Allah da ya tabbatar da ita wannan mazdari ne mu'akkad wato Allah yana karfafa wannan a matsayin cewa ya yi shi wasiyya daga Allah madaukakin sarki wato umarni ne muhimmanci da ake wasici da shi wallahu alimun halim Allah masani ne halimun mai haƙuri ne baya gaggawa ko ba ku bar ganin kan cewa kun yi cuta akan wasiyya Allah ya sa ba a gane ba to in kaga Allah ya kyale haƙuri ne na Allah amma ba wai don bai sani ba ba wai don kuma wato ya jahilci wannan abun bane Allah yana sani sai shi ne hakuri ne ba da yin gaggawar hukuma ga wanda suka saba masa a cikin matsalar a kun ga ga sura kenan ta zo wanda ake raba dukiya tsakanin ƴan tsakanin waɗanda suke maza da mata matsayin su daya wajen rabon gado amma ba a sanya rabon namiji ya fi rabon mace ba shine ƴan uwa wanda suke ta fuskar uwa rabon su daidai yake ba a cewa lirrafi zakari mislu hadhi al-unthayayn domin ashabul qurub ne a nan wajen to da haka ba ko shi ne ake fifita namiji akan mace ba kuma a cikin wannan rabon shine wannan matsalar wanda ake ce ma al-hajariya ko al-musharraka take zuwa shine idan mutum ya zamanto matsalar mushabaka shine zawj wa um aw jadda wa ithnan min walad al um wa wahid aw akthar min walad al abawayn. Idan ya zama to aka samu namiji, aka samu miji, aka samu uwa, sannan aka samu ƴaƴa waɗanda suke uwarsu ɗaya da mamacin su biyu, wato ƴan uwansa ne ummai kenan guda biyu, ko kun ga uwa a miji da uwa da ummai, sannan kuma da shaƙiƙai guda biyu ko sama da haka, ita ce musharraka wanda sahabbai suke zaɓa an yi ta zamanin sayyidina Umar. Miji tunda ba shi da wato ita uwa, ita mace da wanda ta mutu mace ce ta bar mijinta, saboda haka mijin nawa za a ba shi tunda ba ta da ƴaƴa, na za a ba shi mutu kashi ɗaya cikin biyu rabin dukiyar. Uwa tunda ba ta da ƴaƴa nawa za a, tunda ba ta da ƴaƴa nawa za a ba wa uwa, sudusi za a ba ta tunda tana da ƴan uwa. Fa in kana lahu ikhwatun fa li ummihi sudus, ko ba haka ba? To saboda haka abinda an ba ma miji rabi, an ba ma uwa sudusi, kaga an samu sulusani kenan kashi biyu cikin uku. Abinda ya saura shine sulusi, shine rabon waɗannan ƴan uwa wanda suke suka fito ciki ɗaya. Akwai abinda ya saura na dukiyar, sulusi dukiyar ta ƙare, saboda haka ƴan uwa shaƙiƙai sai suke to mu mu ne a tibai, ina rabon namu, kai ta ai ba ku da rabo, da ba ku kuna samun sauran dukiya ne in aka ba masu rabo masu gado. Sai suke to a ƙyale uban namu, a ɗauka uban mu jaki ne ko dutse ne, mun haƙura da uban namu, mun dawo ta fuskar uwa, mu ma a haɗa mu tare da ƴan uwanmu da muka fito ciki ɗaya a ba mu rabon namu, ba ma san asibiti. Shi ne ake ce mata matsalar kadariya, wato wanda suka ce suka da sayyidina Umar ya hana su rabo, suka ce ya amiran mu'mini, waɗannan ai cikin ɗaya muka fito da su, an ba su sulusi, mu ma ne ta ba za a ba mu sulusi ba. Ya ce ai ko a tuzai ne sauran dukiya za ku ɗauka, suka ce to mun haƙura ka ɗauka ubanmu jaki ne ko dutse ne, ka ɗauka ubanmu jaki ne ko dutse ne. Suka ce to shi kenan a haɗa, sai aka haɗa aka ba su. Saboda haka a cikin irin wannan matsalar sai ya zama to sun haƙura da asircin, suka dawo suka ce za su jaro da farilla, za su da kaso tabbatacce wanda Allah ya bayar, inda Allah ya ce fa in kanu akthara min zalik fa hum shuraka fi thuluth, in sun zama to sun fi biyu to sai su zama to masu tarayya ne a cikin sulusun dukiya. Ita ce wannan matsalar da ake ce mata al musharraka, wanda a sayyidina Umar yayi wannan hukunci, kuma wannan shine mazhabar da yawa daga cikin sahabbai suka yi muwafaqa da shi. Da daga cikin su akwai ibnu mas'ud da zaid ibnu thabit da ibnu abbas, sayyidina ali bai ne su baya ya yarda wannan, yace ku kuna nan a matsayin ku babu wancan uban ku ya zama to dutse ko jaki, ba ku da rabo. Sai sayyidina ali bai ya su a cikin hukuncin sa, wanda yana daga cikin wuraren da masalihin da sahabbai suka saba, wanda yake duk zaka gani maganganu ne na ijtihadi. Allah maɗaukakin sarki shine ya fi sanin abin da yake daidai. Wannan ayar ta hana cutarwa a cikin wasiya. Akwai hadisi da yake ƙarfafa wannan ma'ana, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka rawaito yana cewa al idrar fi wasiyati min al kaba'ir, cutarwa a cikin wasiyin, cuta a cikin wasiya, wanda yana daga cikin kaba'ir dunu, yana daga cikin manyan manyan zunubai. Dan haka idan mutum ya zamanto cewa ya tashi yin wasiya da ji tsoron Allah maɗaukakin sarki, kada ya cutar da ƴan uwansa, kada ya cutar da magadansa, kada ya cutar da ƴan uwansa, sau da yawa za ka ga irin wannan cutar da ake sanyawa, irin wannan rashin adalci da ake yi a cikin wasiya, sau da yawa za ka ga shi ne yake zamantowa sanadiyar yanke zumunci. To da kada mutum ya zamanto ya zamanto shi ne sanadiyar da zai ɓata zumunci tsakanin ƴan uwansa, domin shi zumunci ɓata shi yana daga cikin kaba'irin dunub, yana daga cikin abubuwa waɗanda suke kawo ƙarna a bayan ƙasa. Allah maɗaukakin sarki yana ya sifanta wannan daga cikin sifar munafikai, Allah wa yattaquna ma amara Allah bihi an yusa, masu yanke abin da Allah ya umarni da a sadar da shi. Duk wanda ya wani abu wanda bai zamanto sanadin ɓacin zumunci to ya samu wannan sifa, wal iyadu billah. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأنصرنا ولا تفر علينا وارض عنا وربنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم فرج وارحم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين واغفر لنا والوالدين والجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم افتح لنا في قبورنا ونور لنا فيها واجعل وارزقنا موتة في سبيلك يا رب العالمين فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.